بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وكيرته من بريته وصفوته من خليقته وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده أعرف الخلق به وأقومهم بكشيته وأنسوهم لأمته وأصبرهم لحكمه وأشكرهم لنعمه وأكرمهم إليه وسيلة وأعلاهم عنده منزلة وأعظمهم عنده جاها وأوسعهم عنده شفاعة بعثه إلى الجنة داعيا والإيمان مناديا وفي مرضاته سائيا وبالمعروف عامرا وعن المنكر ناهيا فبلغ رسالات ربه وصدع بأمره وتحمل في مرضاته ما لم يتحمله بشر سوى وقام لله بالصبر والشكر أحق القيام حتى بلغ رضا فثبت في مقام الصبر حتى لم يلحقه أحد من الصابرين وتركى في درجة الشكر حتى على فوق جميع الشاكرين فحمده الله وملائكته ورسله وجميع المؤمنين ولذلك خص بلواء الحمد دون جميع العالمين فآدم تحت لوائه ومن دونه من الأنبياء والمرسلين وجعل الحمد فاتحة كتابه الذي أنزله عليه وآخر دعوى أهل ثوابه الذين هداهم على يديه وسمى أمته الحمادين قبل أن يخرجهم إلى الوجود لحمدهم له على السراء والضراء والشدة والرخاء وجعلهم أسبق الأمم إلى دار الثواب والجزاء فأقرب الخلق إلى لوائه أكثرهم حمدا لله وذكره كما أن أعلاهم منزلة أعظمهم صبرا وشكرا وصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع المؤمنين عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وسلم تسليما كثيرا.
نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Modibbo da ke nan kofar Kaura a cikin jihar Katsina. A wannan yammaci na Talata da ran Laraba, yau muna 29 yau muna 12 ko yau muna 12 ga watan Safar hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1445, wanda ya daidai da 29 ga watan 8 miladiya ta 2023. A wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna Uddatus Sabirin wa Zakhiratus Shakirin na al-Imam al-Allama Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na uku a cikin wannan littafi, sannan wannan shine darasi na 333 a jerin darussanmu a wannan majalisi. Kafin mu shiga karatu, akwai waɗanda suka yi tambaya tun wancan karatun, ba mu samu mun ansa musu ba. Wato su ne ƙungiyar dillalai, suna tambaya kan matsaloli ne guda biyu. Matsala ta farko shine suka ce akwai abinda dillalai suke ce ma farashi, ma'ana suka ce a ba su farashi, sukan ce a ba su farashi, suna nufin idan mai fili zai sayar da filinsa misali 100,000 zai rage wani abu a cikin kudin su kuma su tallata shi akan 100,000 ko sama da haka, da nufin cewa wannan ita ce sallamar su ba tare da ya ba su komai ba, wato in an gama ciniki. Idan mai filin zai bayar da takardar mallaka da ta yarjejeniya, to zai rubuta a farashin da dillalan suka sayar. Tabbai su ta biyu suka ce wasu dillalai sukan yi ciniki da mai kaya sai su bayar da wani abu na bangaren kudin kayan, sai su nemi lamunin wata ɗaya ko wata biyu da za su biya wannan kudin wannan kayan bayan sun sayar. Daga baya sai su zo su cika masa kudinsa, wato su cika masa su cika wa mai kayan kudinsa. Tambaya farko, mai abu ya ba wa mai sayarwa da wani farashi ƙayyadajje, shi ko mai sayarwa ya ba shi dama cewa kai kuma ka je duk abin da ya karu a kan wannan, to ka riƙe na bar maka wannan. Ya halatta mai kaya ya ba wa mai talla ko dillali tallar kayansa a kan wani farashi ƙayyadajje, shi kuma ya je ya ɗora abin da ya sawwaƙa. To duk yadda ya kama aka sayar, to wannan abin da ya karu din nashi ne, saboda wani abu ne da ya faru da yarjejeniyar mai abu. Mai kayan ne ya mallaka masa wannan ribar, saboda haka ta halatta ya ci. Sabanin ya ɗauki kayansa ba tare da wannan yarjejeniyar ba, ya je ya sayar da kayan da farashin kayan, ya cire ribar ya kawo mai kayan kuɗinsa ba tare da wata yarjejeniya tsakaninsa mai kayan ba, wannan haramun ne. Wanda duk abin da ya sayar, duk riba da ta karu a kan abin da ake sayar da kayan, to baya halatta ya ci sai da yardan mai kayan, ba mallakinsa ba ne. Kawai ka ɗauka yin mutum ka je ka sayar, don ka san yadda yake sayarwa, ka je ka sayar ka kawo masa farashin abin nan ɗinsa, ka riƙe ribar, wannan baya halatta. Amma in shi ne ya baka talla, ya ce na baka shi a kaza, kai kuma je ka ɗora abin da duk kake ganin za ka ɗora a kai, to duk abin da ya ƙaru a kan wannan, in abin 100,000 ne ka sayar 200,000, ya halatta ka riƙe 100 ka bashi 100 amma ya zanto da yardarsa. Saboda haka in dai har da yardar mai abu ake yi, wannan ba mu komai. Haka nan matsala ta biyu, su sayi abu ba su ba da kuɗin duka ba, wato a biyo su bashi, su karɓi kaya su je su sayar, su zo su ba wa mai abu kuɗinsa, wannan ya halatta shi ma. Suna yana iya ba su ma bashi gaba ɗaya ba tare da sun bashi komai ba. Matuƙar dai ya mallaka musu abin nasu ne, ya biyo su sauran cikon, to suna da dama su je su sayar ko nawa ne ribar tasu ce. Saboda abin nan zai samu matsala a hannunsu, to su ne za su biya, wato su ne za su ɗauki asara. Don haka in dai har ya sayar musu, su kuma suka je suka sayar ko da ba su cika masa kuɗin ba, kai ko da ba su ma bashi wani abu ba, ya sayar musu a matsayin bashi, suka je suka sayar suka kawo masa kuɗin, sau da ya halatta babu komai a ciki. Malam Ibnul Qayyim cikin gabatarwarsa na wannan littafi Uddatus Sabirin yana shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah, sannan ya faɗi wasu daga cikin sifofin Allah, sannan yake cewa yana shaidawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, sannan ya shiga sifanta, wato faɗar wasu sifofi na manzo sallallahu alaihi wasallama, sifofi na kamala, sifofi na ɗaukaka, wanda mun yi sharhin wasu gaɓoɓi daga cikin wannan karatu. Mun tsaya inda yake cewa a'lahum indahu manzilatan, shine yafi dukkan annabawa da manzanni matsayi a gurin Allah, ko shine yafi dukkan halittun Allah matsayi a gurin Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallama shi Allah subhanahu wata'ala ya zaba ya fifita Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas Allah subhanahu wata'ala yana zabar mala'iku yana zabar manzanni daga cikin mala'iku hakanan yana zabar wato manzannin sa daga cikin mutane haka manzanni cikin mutane wadanda Allah ya zabo ya aiko su ya ba su darajar da tafi ta kowa cikin manzannin kuma Allah ya zabo ulul azmi min ar-rusul su biyar wanda ya fifita su akan sauran annabawa duka sauran manzanni duka sannan daga cikin ulul azmi Allah ya zabi annabawa guda biyu wadanda su ne badadayan sa Ibrahim alayhi salam da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sannan cikin biyun nan Allah subhanahu wataala ya fifita annabi sallallahu alaihi wasallam akan duka ya zamo shine fiyayyen manzanni gaba daya shine afdalu khalqillahi wa afdalu rasulillah mafi falala a cikin halittun Allah kuma shine mafi falala a cikin manzannin Allah wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ubangijinka yana halittar abin da ya ga dama kuma ya zabi wanda ya ga dama cikin halittarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ce ya zabi kinana daga cikin kinana ya zabi quraish daga cikin quraishawa kuma ya zabi banu hashim daga cikin banu hashim kuma ya zabi annabi sallallahu alaihi wasallama cikin ƴaƴan annabi isma'il Allah ya zabi kinana cikin kinana ya zabi banu hashim cikin banu hashim kuma aka zabi annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama zababbe ne cikin zababbu saboda haka shine mafi daraja a cikin halittun Allah subhanahu wataala yana cewa ana sayyidu waladi adam wala fakha ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam duka ba da fariya ba wa a'zamuhum indahu jahan yafi kowa matsayi a gurin Allah subhanahu wataala matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake da matsayin duka wani manzanni duk wani manzo da Allah ya darajta shi kamar annabi Isa da Allah ya ce wajihan fi dunya wal akhirah wa min al muqarrabin annabi Isa Allah ya ce mai daraja ne a duniya da lahira sunan yana cikin kuma waɗanda suke makusanta Allah subhanahu wataala ranar gobe kiyama annabi Musa ma Allah ya ce wa kana indallahi wajiha ya kasance mai daraja ne a gurin Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam darajar su ta dare ta waɗannan kamar yadda muka yi magana annabi yana da daraja sama da kowa annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wannan matsayi da ba kowa yake da shi ba kamar wasila da Allah subhanahu wataala ya bashi yake cewa fa innaha manzilatun la tanbaghi illa li 'abdin wa arju an akuna ana huwa wannan wasila wani matsayi ne da babu wanda ya dace da shi sai bawa daya kuma ina fatan in zama ni ne wannan bawa annabi sallallahu alaihi wasallama wa a'zamuhum indahu jahan wa awsa'uhum indahu shafa'atan kuma yafi su yalwar shi shafa'a yafi dukkan annabawa yalwar abin yalwar ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ceto da mala'iku suke yi akwai ceto da annabawa suke yi ranar gobe kiyama akwai ceto da salihan bayi waliyan Allah suke yi amma akwai ceton da annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne yake banta da irin wannan ceto mafi girman ceto shine ash-shafa'atul uzma shafa'atul uzma wacce kowa da kowa cikin halittun Allah sai ya amfana da wannan ceto na annabi sallallahu alaihi wasallama musulmi da kafiri mutumin kirki da na banza kowa sai ya amfana da wannan ceto ranar gobe kiyama lokacin da Allah subhanahu wataala zai kusanto bayan an tashi mutane da halittu duka zai kusanto da rana daidai kawunan mutane gumi ya shanya mutane wani ya tsaya daidai kirjinsa wani ya ma kai har daidai wato leɓɓansa ko hancinsa to a lokacin mutane za su dugunzuma suna neman wanda zai musu shafa'a zai nema musu alfarmar ubangiji subhanahu wataala domin a yi musu hisabi kowa ya san inda zai sa gaba kowa ya san inda zai nufa to a lokacin za su je wajen annabi adam alaihi salam sai kai ne Allah subhanahu wataala ya fara halitta cikin halittunsa kuma ya halicce shi da ya halicce ka da hannunsa sannan ya karrama ka ya sa mala'iku suke muka sujjada saboda ka kacece mu ka dubi halin da muke ciki to anan ya bada hanzari ya bada uzurin sa cewa ba zai iya ba saboda Allah ya umarce shi kada ya ci wata itaciya kuma ya ci don haka shi ma yanzu ta kansa yake nafsi nafsi ni ma ta kaina nake don haka ku je wurin annabi Ibrahim annabi Nuhu alaihi salam shine farkon manzannin da Allah subhanahu wataala ya fara aiko a bayan kasa da suka garza yaron annabi Nuhu alaihi salam suka ce annabi Nuhu kai ne farkon manzannin da Allah subhanahu wataala ya aiko ka bayan kasa ka duba halin da muke ciki ka duba irin wahalar da muke ciki ka nema mana shafa'a gurin ubangiji domin ayi hisabi kowa ya san gaba inda zai sa gaba to su ma anan annabi Nuhu ya bada uzuri ya bada hanzarin sa ba zai iya ba ce saboda shi ma ya roki Allah abinda bai cancanta ya roke shi ba lokacin da ya roke shi maganar ɗansa to saboda haka bai san yau shi ma ya za a yi da shi ba don haka ta kansa yake za ka su je gurin annabi Ibrahim alaihi salam shi ne baɗaɗɗayin Allah za ka suka tafi wajen annabi Ibrahim alaihi salam nan ma suka gaya masa halin da suke ciki da ce kaga dai halin da ake ciki ka nema mana shafa'a gurin Allah subhanahu wataala domin a yi mana hisabi kowa ya san inda ya sa gaba to shi ma anan annabi Ibrahim alaihi salam zai faɗi hanzarinsa ya gaya musu ba zai iya ba saboda ya faɗi maganganu guda uku waɗanda ba haka suke ba ya faɗi maganganu guda uku waɗanda dukansu ba haka suke ba lokacin da ya ce bal fa'alahu kabiruhum hadha da ya farfasa gumaka ya ce babban su ɗin nan shine wanda ya kakkarya sannan da lokacin da ‘yar uwarsa lokacin da ya ce inni saqim ba ni da lafiya da lokacin da kuma ya ce wa fir'auna masar sarkin masar cewa matarsa ‘yar uwarsa ce kamar ya yi tauriya ka ce ‘yar uwarsa ce ta jini ba matarsa ta aure ba to dukansu maganganu ne waɗanda suna da mafita ba za ka kira su ƙarya ba to amma saboda tsananin tsoro da waɗannan bayin Allah suke da shi na Ubangiji kowane irin abu sukan ɗauke shi da girma za ka yi ce su ƙara gaba su je gurin annabi Musa shi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe shi da manzancinsa kuma ya yi magana da shi nistafaituka ala nnasi bi risalati wa bi kalami na zaɓe ka akan mutane na fifita ka da manzanci na da kuma maganar da ne da kai to nan ma za su je gurin annabi Musa alaihi salam su gaya masa ga halin da suke ciki su nemi ya yi musu shafa'a a gurin Allah subhanahu wata'ala domin ayi wa kowa hisabi kowa ya san inda zai sa gaba to shi ma anan zai bada hanzarinsa ya nuna musu cewa ba zai iya ba shi ma akwai wani abu da yake tsakaninsa da Ubangiji bai san yau ya zai kasance ba ya kashe rai ba bisa wato gaskiya ba bisa wani dalili ba shi lokacin da ya kashe kibdiya da kibdiyi din nan ya mutu dole cewa fa ya nemi gafarar Allah kuma Allah ya gafarta masa rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfar la amma duk wannan bata sa ya saki jiki ba ya ce ku ƙara gaba zuwa ga Isa alaihi salam za su je gurin annabi Isa nan ma su gaya masa ga halin da suke ciki ya nema musu shafa'a a gurin Allah subhanahu wata'ala domin a yi musu hisabi annabi Isa ya ce ba zai iya ba aikinsa ba ne duk da shi bai faɗi wani abu wanda ya yi na laifi ba to ce su ƙara zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da su zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha wannan nawa ne aiki na ne saboda ka je ya yi sujjada ƙashin al'arshi a ce da shi daga goshinka ka nema a baka ka nemi ceto a yi maka to anan ne zai ce ummati ummati to wannan ita ce shafa'atul uzma wanda malamai duka suka yi ittifaki akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ke da wannan ceto hadisai suka tabbata da wannan a cikin sahihai ne da waninsu sai hadisin abi sa'id al-khudri hadisin abu huraira da dama daga cikin sahabbai sun ruwaito wannan daga cikin ceton da annabi sallallahu alaihi wasallam zai keɓanta da shi wanda babu wani wanda zai tarayya da shi a cikin wannan nau'i na ceto. Banda wannan akwai wasu nau'uka na ceto da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai kadaita da su kamar yadda nusus suka nuna. Daga ciki akwai cetan da Annabi zai yi alfarmar da zai nema wa halittarsa ɗan aljanna, wato da zai nema wa halitta ɗan aljanna na abu da aljanna su shiga. Saboda bayan an gama hisabi an tsallake sirai, to kuma wajen an zo shiga aljanna, to za a samu kofar aljanna a buɗe a abin arfe. Ba za a buɗe ba har sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo, sannan a buɗe. A lokacin duka muminai za su yi curko-curko bakin kofar aljanna, kofofin aljanna suna jira a buɗe. Idan muka duba ƙarshen suratul Zumar, wasiqal ladina taqaw rabbuhum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha, akwai wata wawun amma ana yan wuta hatta idza ja'uha futihat abwaabuha, nan wa futihat abwaabuha ya nuna cewa ba dai sanda za su je ba a bude suke ba, amma yan wuta su tun kafin su karasa wuta an bude musu kofofin wuta tiririn da zafin yana ta dukan su kafin ma su karasu. To Annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda zai zo yayi wa mutane shafa'a na wajen shiga aljanna, kamar yadda ba tabbata cikin sahih Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana awwalun nasi yashfa'u fil janna, ana awwalun nasi yashfa'u fil janna wa ana aktharul anbiya'i tab'an, ni ne farkon wanda zan nema wa mutane ceton shiga aljanna, wato ceton abu da aljanna su samu shiga, kuma ni ne nafi kowane annabi yawan mabiya. Hakanan a cikin sahih Muslim hadithin Anas annabi yana cewa ana aktharun nasi tab'an yawm alqiyama wa ana awwalu man yaqra lahu bab wa ana awwalu man yaqra bab aljanna, ana aktharul anbiya'i tab'an yawm alqiyama, nafi kowa yawan mabiya ran gobe kiyama, wato wadanda za su shiga aljanna a cikin al'ummomin da suka gabata. Sannan wa ana awwalu man yaqra bab aljanna, ni ne farkon wanda zan kwankwasa kofar aljanna a buɗe mu. A wata riwaya ta Anas radiyallahu ta'ala anhu, ita ma tana cikin sahih Muslim, yake cewa zan zo kofar aljanna ranar gobe kiyama, fa astaftihu, in ce a buɗe kofa, sai alkhazin mala'ikan da yake tsaron aljanna sai ce man anta, wane ne kai, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, sai in ce masa Muhammad, sai ce bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak, kai daman aka umarta in bude wa kada in bude mu ni gabanin ka. Don haka an riga an bashi directive, an bashi umarni cewa duk wani wanda zai zo ya nemi a bude masa kofar shiga aljanna ka a bude kowa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo, sannan sai a bude, sannan sai ya shiga, sannan wasu su shiga. Yasa za ga irin hadisan nan na ƙarya da za a ce za ka shiga aljanna ka faɗa da manzon Allah, kaiwa kana jin wannan ka san cewa ba gaskiya ba ne. Duk wanda aka ce kun shiga ka faɗa tare ku shiga kenan, bai riga ka ba. Sai a ce in kai kaza za ku shiga aljanna ka faɗa da manzon Allah. To wannan ma shafa'a ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake banta da ita. Ranar gobe kiyama babu wani annabi da zai tarayya da shi a cikinta, ballantana kuma wani wanda ba annabi ba. Daga cikin irin shafa'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce yake banta da ita, shafa'ar wato shafa'a ce to ga wanda ya samu zaman Madina yana musulmi kuma ya mutu a Madina. Wanda ya zauna a Madina yana musulmi kuma ya mutu a Madina yana musulmi. Ya tabbata a cikin sahih Muslim lokacin da Abi Sa'id al-Muhri maula al-Muhriyin ya zo ya samu Abu Sa'id al-Khudri, yake gaya masa ga irin tsanani da zaman Madina ya yi, abubuwa sun yi tsada ga ga zafin rana gashi gashi yana dai ta gaya masa koke-koken wahalhalin zama a Madina don haka shi zai bar Madina sai ya ce da shi a'a ba zan baka shawarar ka bar Madina ba saboda naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yasbiru ahadun ala la'wa'iha fa yamutu fiha illa kuntu lahu shafi'an aw shahidan yawm al-qiyama babu wani wanda zai yi hakuri yayi hakuri akan wahalhalin zaman Madina har ya mutu a cikin Madina face na zaman masa mai bada shaida gare shi sannan kuma mai cetan sa ranar gobe kiyama suka ce mai bada shaida annabi ya bada shaida akan cewa ya lizimci zaman Madina yayi hakuri saboda soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam da take zuciyarsa saboda gaskiyar imaninsa don haka ya zauna ya hakura bai yi hijira ya bar garin ba sannan kuma ya zama masa mai ce wanda zai zama masa mai ceto a ƙarshen hadisin ya ce idza kana musliman idan ya zanto musulmi kaga dan mutum ya mutu a Madina amma bai mutu akan musulunci ba wannan ba shi da wata falala ko ta sisin kobo akwai kafirai da yawa da yahudawa da suka mutu a Madina yahudawan da suka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da yawan su yi ta mutuwa a Madina wannan ba zai cece su a gaban Allah ba zai yi musu amfani ba haka nan munafukai wanda suka cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam suka rayu da shi a cikin garin Madina suka mutu kuma a cikin garin Madina wadannan duka zaman su a nan duk ba zai amfane su ba wannan hadisi an ruwaito kwatankwacin sa daga Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhu wanda shi ma yana cikin sahih Muslim haka nan an ruwaito irin sa daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu shi ma lokacin da wani yazo yana koka masa wahalhalu na zaman Madina a wancan lokacin da ake fama yana so zai yi kaura ya bar garin shi ma ya gaya masa abin da ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la yasbiru احد على لاواء المدينه وشدتها الا كنت له شفيئا او شهيدا يوم القيامه با wanda zai yi hakuri da wahalhalu da matsi na zaman Madina ya mutu a ciki face na zaman masa mai bada shaida gare shi da kuma mai cetan sa ranar gobe kiyama dan ce wannan cetan shi ma khasun ne bin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi kadai yake da wannan dama shi zai yi wannan sannan akwai cetan annabi sallallahu alaihi wasallam da zai yi wa wasu daga cikin muminai wajen Allah subhanahu wataala ya ƙara ɗaukaka darajar su muminai ne sun samu gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙara musu matsayi a gidan aljanna a yi musu promotion a ɗaga su daga matsayin da aikin su ya kai su a kai su gaba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa abu salama mijin ummu salama bayan rasuwarsa kamar yadda yake cikin hadisin ummu salama imamu muslim ya ruwaito ce allahumma gfir li abi salama warfa darajatahu fil mahdiyyi ya ce ya allah ka gafarta wa abu salama kuma ka ɗaukaka matsayinsa a cikin waɗanda suke shiryayyu ɗaukaka matsayinsa shine ɗaukaka matsayinsa a aljanna a ƙara masa haka nan abu amir dan uwan abu musa al-ash'ari lokacin da ya yi shahada a ɗaya daga cikin ghazwatu hunain ko ɗaya daga cikin ghazawatin annabi nan ghazwa tare da ghazwatu khaybar amma ghazwatu hunain lokacin da aka kashe shi aka ji masa rauni abu musa al-ash'ari ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam an ji wa dan uwansa rauni amma ya nada shi a matsayin ya rike masa matsayinsa saboda komandan yaki ne a lokacin da ya koma sai ya same shi ma har ya cika ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga abinda ya same shi a ciki shine annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ya yi masa addu'a allahumma gfir li ubaidin a abi amir waj'alhu yawmal qiyamati fawqa kathirin min khalqika واجعله يوم القيامه فوق كثير من خلقك يا الله كغفرتوا او دان باوان ناكا ابو عامر سنن كسانيا شي ا رانا غوبه قيامه سما دداما daga cikin halittarka har Abu Musa al-Ash'ari da yaji irin addu'a da ake masa yace ina ma ni ne na mutu ba shi ba ina ma ni aka kashe ba shi ba na samu wannan addu'a to duk wannan an ce shi to ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wa su daga cikin mu'minai bayan sun samu matsayin da suka samu a gidan aljanna Annabi ce a kara musu saboda sai a kara musu daraja a kara musu daukaka a cikin gidan aljanna hakanan wasu daga cikin malamai sun ce hakanan da cetan da zai yi wa wanda zai ji kiran sallah yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati ya roka masa wasila sannan yace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'ath maqama Mahmud alladhi wa'adta Annabi yace halat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah wanda duk akai kiran sallah yayi wadannan abubuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ceto na ya wajaba gare shi ranar gobe kiyama. Wani suka ce anan ba ana nufin kowane irin ceto ba akwai ceto na shafa'atul uzma wannan kowa yana cikin ta. Shafa'ar a ceto mutum daga wuta a kawo shi aljanna. Da ya shiga wuta a dawo da shi ya shiga aljanna ittima wannan ba dole bane wanda zai faɗi wannan ya zama dan wuta. Shi kuma wannan an ce duk wanda zai rika fadar wannan Annabi ya ce ceto na wajaba a kansa ai kaga ba kowa bane zai shiga wuta dan yana ya mai fada wannan kowa zai shiga wuta don haka suka ce idan ya zanto ya shiga ya cancanci shiga wuta saboda wasu miyagun ayyukansa a dalilin haka Annabi na iya masa ceto ya tafi aljanna ko kuma ya zanto ya samu shiga aljanna saboda kyawawan ayyukansa kuma baya ga haka ya kasance mai fadar irin wannan addu'a a bayan kowace kiran sallah to sai Annabi ya sa a daga masa darajarsa a kara masa matsayinsa to kaga wannan ma ceto ne da ya kace Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ba kowa da kowa ba haka nan akwai wasu mutum 70 da za su shiga aljanna bi ghairi hisab wadanda su ba za a yi musu ma bincike ba ba ma hisabi kawai ana tashin su ana zuwa kansu a layi sai a ce kai waɗannan su tafi aljanna kawai su babu wani bincike babu wani hisabi su mutum 70 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda yake cikin hadisin Bukhari da Muslim inna min ummati 70,000 yadkhuluna aljannata bighairi hisab har mutane sahabbai suka yi ta tunanin suwaye wasu ce su ne wanda aka haifa a cikin musulunci ba su halarci jahiliya ba wasu ce kaza Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya fito ya same su ya ce to su ne waɗanda allazina la yastarqun wala yaktawunu ala rabbihim yatawakkalun su ne waɗanda ba su neman a yi musu ruƙuya don ba su da lafiya ba sa lalas dan ba su da lafiya daga dogara Allah kadai suke dogara wa ala rabbihim yatawakkalu ga Allah kadai suke dogara to shine sai Ukasha ibn Mihsan ya tashi ya ce ya Rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum kai mun addu'a ni ma in zamo cikin su Annabi ya ce anta minhum kana ciki jin haka wani ma ya zumbur ya tashi ya ce ya rasulullahi ud'u Allah an yaj'alani minhum ni ma kai mun addu'a in zama cikin su Annabi ya ce sabaqaka biha ukasha ya riga ka inda Annabi ya bude wannan kofar ai kaga duk wanda ke gurin ma akwai wanda ke gurin da ba zai tashi ya daga hannu ba ko ba a bashi dama sai ya magana to su ba wannan shafa'a ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam khassatan da babu wanda zai samu irinta wasu sun ce hadda shafa'a da zai yi wa dan abin baffansa Abu Talib a sassauta masa azabarsa a wutar jahannama a dawo da shi sama maimakon a bar shi can kasa asali waɗanda suke kafirai la yukhaffafu anhumul azab Allah ce ba a sassauta masa azaba duk wanda ya mutu kafiri Allah ce ba a sassauta masa azaba Abu Talib ya mutu kafiri amma saboda abinda yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama nagata da kariya da ya bashi daga sauran Qurayshawa sai ya zanto shi ya samu wannan tagomashi shine abinda Al-Abbas ya tambaye shi yace me shin zaka amfanar da baffanka da wani abu ranar gobe kiyama shine ya ga masa yace eh zai zama yana fi dahdahin min nar munta'il bin alayni yaghli bihima dimaghuhu zai zama sama saman wuta maimakon can kasa yana sanye da takalma na wuta guda biyu a kafarsa wanda kwakwalwarsa za ta rika zababbaka saboda su to wannan sassauci ya samu akan wanda bai samu wannan damar ba to wannan zai zama togaciya ce istisna'i ne togaciya ce daga waccan ayat la yukhaffafu anhum al'adab sai a ce sai dai baffansa Abu Talib shi zai samu takhfifi zai samu zangome daga abinda za a yi masa sauran to duk waɗannan malamai suna cewa nau'i ne na ceto da annabi yake da sura na gobe kiyama da babu wanda zai yi tarayya da shi a cikinsu sannan shi zai yi tarayya da sauran annabawa a cikin ceton waɗanda suka mutu suna da kaba'ira wanda za su shiga wutar jahannama saboda laifuffukansu amma kuma akwai imani a zuciyarsu bayan Allah subhanahu wataala ya musu azaba na wani lokaci su fito daga wutar jahannama da ceton annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shafa'a ce da mala'iku za su yi irinta annabawa za su yi irinta sauran salihai mutanen kirki duk za su yi wannan shafa'a ba ta keɓanta da annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa annabi ya ce wa ausa'uhum indahu shafa'atan yafi kowa yalwar ceto ranar gobe kiyama cetonsa yafi na kowa yalwa yafi na kowa faɗi faɗaɗa ba'athahu Allahu ila aljannati da'iyan Allah ya aiko shi mai kira zuwa ga aljanna Allah ya aiko shi yayi kira zuwa ga aljanna wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana kira zuwa ga gidan aminci shine aljanna hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim hadisin jabir dan abdullah ce Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an aiko mala'iku biyu an aiko wasu mala'iku guda biyu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance yana bacci sai suka zo suka tsaya daidai kansa sai ɗaya daga cikinsu ya ce bacci yake innahu na'im ai bacci yake sai ɗayan ya ce innal aina na'imatun wal qalbi yaqdha idan ki bacci amma zuciyarsa farke take suka ce idribu li sahibikum mathala فقالوا انه نائم فقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان كبادا مثال wannan mutumin naku shine annabi sallallahu alaihi wasallam su wannan mala'iku suke fada wa junan su sai wani sashi daga cikin mala'iku yace ai bacci yake sai wani sashi yace a idan sa ne ke bacci amma zuciyarsa ba ta bacci zuciyarsa a farke take suka ce misalin wannan mataluhu kama talu rajulin bana dara فجعل فيها مأدبة مثال سكن من مثال متمن da ya gina babban gida ne ya kawo kabakin abinci iri iri na walima ya aje a cikin gidan fa ba'atha da'iyan yad'u an-nas ila al-ma'duba ya aika mai shela ya je wa mutane shela su zo ga abinci ga kabakin abinci ga walima a wannan babban gida su zo su shiga su ci ce fa man ajaba da'i dakhala an-nar wa akala min al-ma'duba wa asaba min al-ma'duba wanda duk ya samu wanda duk ya ansa kiran mai shelaɗin nan zai samu shiga wannan gida ya je ci wannan walima da aka aje kabakin abinci wanda kuma yake ansawa ba zai shiga gidan ba wanda ya ƙarya tashi ya ce ba gaskiya yake faɗa ba shikenan yayi wa kansa asarar wannan kabakin abinci iri iri da aka aje a wannan gida sai wasu suka ce awwilu halahu yafqaha ku fassara masa wannan misalin dan ya fahimce shi sai wasu suka ce ai bacci yake suka ce a idan ke bacci amma zuciyarsa a farke take sai ce to amma ad-dar fa hiya al-janna amma ad-dar fa hiya al-janna wannan gida shine al-janna sannan ad-da'i shine annabi sallallahu alaihi wasallam shine aka aika فمن أطاع فمن أطاع محمد فقد أطاع الله ومن عصى محمد فقد عصى الله wanda duk yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a to Allah yayi wa don haka zai samu shiga gidan da Allah ya tanada na wadanda suke masa da'a ita ce aljanna man asa muhammadan faqala asalla wanda ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba wa muhammadu to ya saba wa Allah ne don haka ba zai samu shiga gidan da Allah subhanahu wataala ya tanada shi ne aljanna ba cewa muhammadun farqun bainan nas annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai rarrabewa tsakanin mutane wato da biyayya gare shi da imani da shi da biyayya gare shi shine yake rarrabewa tsakanin mutanen kware da na banza mutane yan aljanna da kuma mutane yan wuta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam mai kira ne zuwa ga aljanna walil imani munadiyan sannan mai kira ne zuwa ga imani ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا يا أبنجي ومنجي من كرا زواغ إيمان ينا كرا دا شوا في إيماني دا أبنجي ومن إيماني من كرا زواغ إيماني شيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي مرضاته سائيا سننكم من كذر كذرني وجنة من يردان الله سبحانه وتعالى kullin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin neman yardar Allah yake al'amuransa duk abinda zai zama yardar Allah ne to shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake zaba duk abinda zai zama babu yardar Allah a ciki to babu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan abu don haka rayuwarsa duka cikin da'a ce ga Allah subhanahu wataala da neman yardarsa wa bil ma'ruf amiran wa 'anil munkari nahiyan mai umarni ne da kyakkyawan abu mai kuma hana mummuna ne daman wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya aiko shi yayi umarni da kyakkyawan abu ya hana mummuna kamar yadda sifarsa ta zo a cikin at-taura sifarsa ta zo a cikin injila ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahu 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith yana umarta su da kyakkyawan abu kuma yana hana su mummuna yana halatta musu dadadan abubuwa na halal yana haranta musu kazantattun abubuwa na haram wannan ita ce sifar annabi sallallahu alaihi wasallam tun fil azali mai umarni da kyakkyawan al'amari mai hada mummuna da haka ta zanto sifa ta musamman ga al'ummarsa umarni da kyakkyawan abu da hada mummuna nabi Allah yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kun kasance fiyayyar al'ummar da aka fitar da ita domin mutane kuna umarni da kyakkyawan abu kuna hana mummuna kuna kuma yin imani da Allah sabanin al'ummomin da suka gabata waɗanda ba su ɗauki umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna wani abin a zo a gari cikin al'umma ba al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi fice ne da wannan don haka babu wata al'ummar da take da yan hisba sai al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam su suke da yan hisba haka hisba sifa ce ta wannan al'umma amma banu isra'il sun zanto sun yi watsi da wannan duk da cewa sifa ce ta annabawansu duka annabawan Allah sun zo da wannan sifa ta umarni da kyakkyawan abu da hada mummuna amma al'ummominsu suka yi watsi da wannan kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu da bi sama kan ya falo shi sun kasance ba sa hana junansu mummunan aiki da za su yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da cewa ɗayan su zai ga mutun yana yi ba daidai ba ya hana shi ya ƙi hannuwa amma wannan ba zai hana gobe ka gansu tare suna cin abinci suna sha suna shewa a tsakanin su ba baya jin komai dan wannan mutum bai bar abin da yake mara kyau ba shi ba zai iya watsi da shi ya kaurace masa ba zai iya zama da shi kamar babu wani abu da yake faruwa daga wannan mutum mara kyau to wannan ba sifa ce ta wannan al'umma ba al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi fice daga sauran al'ummomi saboda sifantuwa da ta yi da sifar yaƙi da mummunan abu mara kyau da kuma umarni da kwaɗaitarwa akan kyakkyawan abu ashe kaga wannan aiki na hisba wani abu ne da ya kamata kowace al'umma ta ɗauke shi da muhimmanci manyan gari shugabanni hukumomi su ba shi gudunmawa sosai domin da shi ne Allah yake tsare al'umma rashin sa a cikin al'umma yana jawowa Allah subhanahu wata'ala ya dirtse wannan al'umma duka. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada, ko dai ku hana mummuna, ku yi umarni da kyakkyawa, ku hana mummuna, ko Allah ya aiko azabar da za ku yi ta addu'a Allah ki karba. Saboda aka ce babu masu umarni da kyakkyawan abu, su hana mummuna a cikin al'umma, to wannan al'umma addu'a ta ba inda take zuwa. Ashe kaga aikin da malamai suke yi na wa'azi da karantarwa da tunatarwa da fadakarwa da hudubobi da shirye-shiryen da suke gudanarwa suke gabatarwa a kafofin watsa labarai, duka wani abu ne da yake ba wa al'umma kariya daga azabar Allah. Amma ba dan haka ba, in azabar Allah ta zo to ba za ta rage kowa da kowa ba. Haka nan aikin da ƴan hisba za su yi na tsawatarwa da jan kunne akan abin da ake ba daidai ba, su kuma nuna abin da ya dace a yi, shi ma wannan duka wata garkuwa ce da kariya da Allah yake wa al'umma. An ce lokaci ya yi, zan dakata sai bayan kiran sallah insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.